This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 22 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanun labarai.
To Ibrahim, ma'aikatar sojan Isra'ila ta faɗa yau Juma'a cewa ta kashe kwamandoji biyu da suke da hannu a halin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba. Kana halin makami mai linzami da Rasha ta kai a birnin Dnipro na ƙasar Ukraine ya ɗauke minti 15 ne kacale isa wani tsananin gudu da ya zarce walƙiya. Kana wata gagaruman guguwa tana kadawa hanzuwa arewacin California a jihar Alamis, inda ta zubar da dusar kankara mai tarin yawa da ruwan sama na tarihi da kuma haddasa ambaliya a wasu wurare.
To kallon labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa sojojin jamhuriyar Niger sun hallaka 'yan ta'adda sama da 10 a yankin birnin Gwanne.
Tara kai in fitina ya zo ba mu da wurin zama, ce samu kuma kowa nasiya, mu ba mu san kamar siyasa abu ne na haɗin kai na ci gaba, mu yi kokari mu educate yaranmu.
To sai a mana aikin gafara, wannan kamata yi ya zo a rahoto na biye. Idan mun kaɗa gane kuma za a ji yadda masu ruwa da tsaki ke bayar da gudunmawa wajen gudanar da babban zaben ƙasar da cikin kwanciyar hankali.
Insha Allah, dangane da 'yan ta'addar da aka kashe wajen mun tsaka mun ji daɗi ƙwaran gaske, ya zato mun ji daɗi wallahi, kuma na ƙara musu goyon baya na fatan alkhairi.
To sai a mana aikin gafara, wannan shine wato ya kamata a fara ji. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari akan ci gari, wanda yau zai leƙa garin Rigacikun a Kaduna. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya. Ma'aikatar sojan Isra'ila ta faɗa yau Juma'a cewa ta kashe kwamandoji biyu da suke da hannu a harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba, yayin da ta ƙara ƙaimi a hare-harenta a arewacin Gaza. Wani guda bayan da kotun ƙasa da ƙasa mai kula da laifukan yaƙi ta ba da sammacin kame a kan yaƙin. A yaƙin da Isra'ila ke yi kuma da Hezbollah mai ƙawance da Hamas a Lebanon, wasu hotuna da kamfanin dillancin labarai na AFP TV ya fitar sun nuna hare-hare da sanyin safiyar yau Juma'a a wasu unguwannin kudancin birnin Beirut, inda kungiyar mai samun goyon bayan Iran ke da tarin jama'arta. Kotun laifukan yaƙi ta ƙasa da ƙasa ta ICC ta faɗa a jiya Alhamis cewa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da tsohon ministansa na tsaro Yoav Gallant ka iya fuskantar tuhumar aikata laifin yaƙi sakamakon amfani da yunwa a matsayin salon yaƙi a wasu laifukan da kuma wasu laifukan cin zarafin bil'adama da suka yi wa Falastinawa a mamayar da suka kai wa zirin Gaza. Shawarar kotun ta birnin Hague ta janyo cece-kuce tsakanin shugabannin duniya, inda wasu suka lashe takobin kama 'yan Isra'ilan idan suka shiga ƙasarsu. Harin makami mai linzami da Rasha ta kai a birnin Dnipro na ƙasar Ukraine ya ɗauki minti 15 ne kacal ya isa wani tsananin gudu da ya zarce walkiya, a cewar ma'aikatar leƙin asirin Kyiv a yau Juma'a. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa a jiya Alhamis cewa Moscow ta kai ma wani ginin sojin ƙasar Ukraine hari da makami mai linzami mai cin matsakaicin zango samfurin hypersonic da ake kira Oreshnik. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya lokacin da makamin Rasha ya ɗauki jama'ku min aikin gafara. Lokacin da makamin Rasha ya wato aka kaddamar da shi ya dauki minti 15 ne kacar ya isa birnin Dnipro da kuma irin barnan da yayi duka a cikin minti 15 inji babban daraktan ma'aikatar leƙin asiri ta wato da ake kira UHR a takaice a wata sanarwa da ya fitar. Sashen leƙin asirin Kyiv sun yi tunanin Rasha ta yi amfani da makami mai linzami wanda ke isa wata nahiya. Amma jami'an Amurka da na NATO sun tabbatar da kalaman Putin cewa makami ne mai cin matsakaicin zango. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan, Baba Makiri zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Ghana, inda masu ruwa da tsaki ke shelar bayar da gudunmawa da haɗin kai wajen ganin an gudanar da babban zaben ƙasar na ranar 7 ga watan gobe cikin lumana. Idris Abdullahi Bako gare ka.
Mukaddashin shugaban majalisar sarakunan gargajiya ta zangunan Accra, Sarki Abubakar Siddiq Jimala, ya bayyana makasudin taron.
Taro ne na manya, taro ne na shugabanni, taro ne na haɗin kai, taro ne na nasiya, taro ne na zaman lafiya. Na tama mun zo nan don mu tunasar da kanmu kaman lokaci ya kai kuma na siyasa, yanda za a yi kowa ya je gida ya tara jama'an shi ai ma kowa nasiya, siyasan zaman lafiya, siyasan malu masu gaya muna ko cikin Alkur'ani akwai siyasa, amma ana son zaman lafiya da sulhu. Tara kai in fitina ya zo ba mu da wurin zama, ce sa mu koma kowa nasiya, mu ma mu san kamar siyasa abu ne na haɗin kai na ci gaba, mu yi kokari mu educate yaranmu.
A baya-bayan nan an samu rikici tsakanin magoya bayan jam'iyyar NPP mai mulki da kuma babbar jam'iyyar adawa ta NDC a unguwar Mamobi da ke birnin Accra da kuma garin Ejura da ke yankin Ashanti, wanda ya kawo damuwa ga shugabancin al'ummar zango. Saboda ire-iren hakan, Sheikh Armiyau Shaibu mai magana da yawon limamin limamai ya ba da shawara kamar haka.
Babu shakka, so da yawa idan ana neman wuraren da yake mafi sauki a nemi yaran da za su tashi da hankali, in an biyo hanyar zango da yake da wannan saukin, sai abin ya zama mana abin damuwa. Ku sarakuna ma yakan dame ku cewa sarakuna ne su ne masu fadi a ji, kowane sarki ne yana da sarkin samari, akwai matasa da yawa da suke ciki. Kafin nan zuwa December 7 inda mun samu kowane taro an kai, a samu wani ɗaya daga cikin manyan sarakunan mu ya tashi ya yi ibada sako musamman wanda yake ba da hatara, malam ya yi zance zan kare da wannan. Yanzu shekarar shi 105 ba zai sake komowa kamar yadda yake da ba kuma. Amma inda wai Allah zai karbi ransa, kaunarsa shine ya bar gana a cikin zaman lafiya.
Wanda ya wakilci tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC Alhaji Mustapha Abubakar Maslok ya isar da sakon tsohon shugaban kasan.
Ka zo kan sarauta da jinin wani, Allah bai taba yafe maka. Baka jin dadin sarauta. John Dramani Mahama ya bada busharar sa alkawali cewa cikin ikon Allah shi ba zai bada zubar jini don a zauke shi sarauta ba.
Shi kuma wakili mataimakin shugaban kasa Alhaji Mahmudu Bawumia dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NPP Dr. Yunusa Usman Muhammad a gefen taron ya isar da sakon mataimakin shugaban kasan.
Muna kira ga dukkan mutumin Ghana, abubuwan da muke gani yana faruwa a wasu kasashe na damuwa, wanda bai ci ba bai sha ba ya azaba ginsa yana gude koma wani wuri, wannan ba za mu so shi haka ba. Isa dukkan matasa, manya da yara, muna kira da cewa kowa ya kwantar da hankali shi, yayi shiri ya je lokacin zabe, yayi zabe kuma kada yadda a yi amfani da shi wurin tada tarzoma.
A ji Alhamis dai a headquarter ɗin sandan Ghana da ke Accra, hukumar tsaro ta musamman da ke kula da harkokin zabe ta ƙasa, a ƙarƙashin jagorancin Sufeto General ɗin ɗan sanda Dr. George Akufo-Dampare, ta gudanar da tattaunawa da shugabannin jam'iyyun siyasa kan shirye-shiryen tsaro a zabe mai zuwa. Sufeto ɗin sandan ya ƙara jaddadawa shugabannin jam'iyyun sadaukarwar da hukumar ke yi na samar da ingantaccen yanayin zabe. Ya ce babu son kai a ayyukan da za mu gudanar, kuma doka ce za ta zame mana jagora, kuma duk wanda ya karya lalle zai fuskanci doka. Saura dai kwanaki 15 daga yau a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun dokoki a Ghana. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To kai da Idris, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu dai ga Babu Makiri da cigaban labaran duniya.
Kasashen duniya sun yi kashedin cewa miliyoyin mutane da suka hada da yara miliyan biyu da mata masu juna biyu kuma ko masu shayarwa miliyan guda a kasar Sudan ta kudu suna fama da rashin abinci mai gina jiki. Rashin ruwa mai kyau da rashin tsafta da kuma yaduwar cututtuka na ƙara dagula al'amura a kasar. Rahoton shirin abinci na baya-baya don ya nuna kusan mutane miliyan 8 a cikin miliyan 12 na yawan al'umman kasar za su fuskanci rashin abinci gabanin girbi a shekarar 2025 wadda ke farawa a cikin watan Afrilu. Kasar tana kokarin ficewa daga matsalolin gwamman shekaru na yaki, inji hukumar UNICEF mai kula da kananan yara ta Majalisar Dinkin Duniya. Kana ta ce akwai bukatar duniya ta taimaka a kubutar da waɗannan yara miliyan biyu da mata masu ciki miliyan guda daga rashin abinci. Wakiliyar UNICEF a Sudan ta kudu Hamida Leseko cewa take:
The number of children and pregnant and breastfeeding women in need of urgent assistance.
Adadin yara da mata masu juna biyu masu da kuma masu shayarwa da ke bukatar agajin gaggawa ya haura adadin da ake zato a baya. Wannan ba batun wato da ke faruwa kadai ne ya haddasa wannan abin ba. Amma rashin abinci mai gina jiki da kasashe da dama suka dade suna fama da shi shima ya taimaka. Kwararren dubban an gudun hijira da suka kai 800,000 da waɗanda suka tsire daga rikicin da ake yi a makwabciya Sudan na ƙara taɓarɓarewa wurin samar da abinci a Sudan ta kudu wanda ke da ƙarancin albarkatu.
To gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan jamhuriyar Nijar muka dosa, inda sojoji suka hallaka 'yan ta'adda sama da 10, suka kuma raunata wasu sama da 10 suma, sannan suka kwace makamai masu yawa duk a yankin birnin Kwanni. Haruna Mamman Bako, gare ka.
En effet, le mardi 19 novembre 2024, un vecteur de surveillance de l'armée de l'air l'informe.
Iri yanda rindunar sojojin jamhuriyar Niger ta wallafa labaran ayyukanta na mako-mako da take wallafa a shahinta na internet da kuma bayyana su a kahohin yada labarai na kasar da take cewa a ranar 3 ta gabata rindunar sojojin kasar ta hararo wani ayarin mashin sama da 20 da take bibiya tun iyaka da kasar Mali har zuwa mun tsaka a cikin jihar Tawa iyaka da tarayyar Najeriya, inda askarawan saman kasar suka shaidawa rundunar sojojin da ke kula da wannan yankin da su kuma suka wa 'yan ta'addar kwanton bauna, kuma daga bisani suka balbala musu harsasai inda suka kashe 10 daga cikinsu nan take tare da raunata waɗansu 10, kuma suka karɓe makamai da albarusai da mashin na 'yan ta'addar. Na tambayi Malam Isiya mai nazarin al'amuran tsaro a wannan iyakar ko me ya kamata Najeriya da Nijar su yi a wannan iyakar idan suna son kawar da wannan matsalar ta tsaro a kasashen su?
Yanzu tsakanin Nijar da Najeriya dole sai sun haɗu hannu guda bai wanki, dole sai hannu biyu kenan. Duk wanda Nijar ta kama yan Najeriya bata kama wa al'amarin bai, dan ana iya zakwana a cuce mu a fada ta ko kuma a cuce su ci a fadu ne kenan. An ka hada kari da kare, dole su bada wani abu.
Suma ƴaƴan jamhuriyar Nijar ke wannan iyakar sun nuna jin daɗin su game da wannan nasarar da askarawan ƙasar suka samu a iyaka da Najeriya.
Sunana Mamman Bello Mallama. Gaskiya mun ji daɗi, kuma abinda ajin daɗinmu da Allah ka ba hukumominmu nasara a kan wa'innan 'yan ta'adda.
Sunana Ibrahima. Gaskiya kam mun ji daɗi wallahi, gaskiya mun ji daɗi kwarai, kuma Allah ƙara ba ikon mu nasara a kansu.
Hasali ma 'yan Najeriya da ke kusa da hedkwatar Lakurawa a wannan yankin sun iwa askarawan na jamhuriyar Nijar addu'a a lokacin da suka yi marhaba bika da wannan kakkabar da su sojojin na Nijar suka wa 'yan ta'adda.
Sunana Abbas. Insha Allah, dangane 'yan ta'adda da kashi wajen mun tsaka mun ji daɗi kwarai gaske. Yi zato mun ji daɗi wallahi, kuma muna ƙara musu goyon baya na fatan alkhairi.
Mai farin ciki da kashe su gaskiya, kuma Allah ya ƙara tona musu asiri, Allah ya ƙara bayyana su.
Yan dai ta'addar da aka kashan ana kyautata zaton sun nuhaci iyakar tarayyar Najeriya ne da jamhuriyar Nijar domin kaiwa Lakurawa ɗauki a daidai lokacin da suka bayyana kanunsu da manufofinsu a arewa maso yammacin Najeriya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da ɗan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wani shiri na da ɗan gari, shirin da ke zuwa muku daga gidan rediyon muryar Amurka da ke haɗin gwiwa da wasu kafafen yaɗa labarai ciki har da gidan rediyo nagarta muryar haɗa kan jama'a da ke watsa shirye-shiryen sa akan kilohertz 747 mita mai matsakaicin zango daga nan Kaduna, Najeriya. Shirinmu namu na yau za mu leƙa garin Rigatsikunne domin jin tarihin garin da yadda garin ya kafu da yadda garin ya samu sarakunansa na farko da kuma irin sana'o'in da mutan garin suka fara yi da kuma halin da garin yake ciki. Galadiman garin Rigatsikun Malam Ishaq Ibrahim shi ne wanda muka yi dace da saduwa da shi domin samun tarihin na garin na Rigatsikun.
Ainihin asalin tarihin Rigatsikun Fulani su suka kafa Rigatsikun. Katsinawa ne Rumawa su ne suka taso daga Katsina. Lokacin da Allah ya kaddara za su tashi daga Katsina, rimayen Katsina Ruma, sun so ma zama a Kano kamar da yanda iyaye suka ba mu tarihi. Farkon zamansu sun aika mai martaba sarkin Kano don gari guda ne suke tare, ba ƙaramin mutane ba ne, tawagansu gari guda ne kamar jama'a suke da ilkin bi. Suka aika ma mai martaba sarkin Kano za su je ƙasanshi su kiwo. Suka je jakada ya je shaida ma mai martaba sarkin Kano na wannan lokacin, ya dawo ya faɗi masu cewa ya yarda su shigo ƙasanshi su kiwo. Suna zaune lokacin a Katsina, ba su taso ba a Ruma, rimayen Katsina. Da suka samu wannan izini sai suka yi tawagan suka taso don su je ƙasan Kano su kiwo. To sun zauna shekaru a ƙasan Kano, kamar zama zai zauna nan za su zauna nan a ƙasan Kano sai ba su zauna ba, har shi Abdullahi sarki Abdullahi yana faɗi man cewa su akwai ƴansu zuri'ansu cikin zuri'ansu ta aka aurar da ita a nan cikin gidan sarkin Kano, ainihin cikin gidan sarkin Kano. To suna zaune zama suna zaune sai kuma shawara ya zo musu za su tashi daga ƙasan Kano za su zo ƙasan Zazzau. To kafin su taso sai suka aiko da tawaga jakada zuwa wajen mai martaba sarkin Zazzau, ƙasan Zazzau kenan nan, cewa za su zo ƙasan shi su kiwo. Suka samu izini wajen mai martaba na wannan lokacin. Suka taso daga ƙasan Kano suka yi masauki a kunkumi, a kunkumi nan suka zauna. To sun yi shekaru a nan suna zaune sai suka yanke shawaran to su ya kamata su samu wurin da za su zauna su yi gari, su daina sauka da tashi din nan, saboda a wannan lokacin ana yaƙe-yaƙe irin na kamen baye kwari da baka din nan, irin lokacin yaƙi dai irin na da. To suka yanke shawara za su samu wurin da za su zauna su yi gari su zauna. Ana nan suka yanke shawara suka ce to Isiyaku shi ne mai wannan gidan, ana ce da shi Isiyaku kakana kenan, shi ya haifi mahaifina. To shi ne aka turo shi aka haɗa shi da jama'a marakan shi guda uku, su uku shi ne na hudu, shi ne jagoran tafiyan. Suka nufo nan kudu don su samu wurin da za su yi gari su zauna su yi kiwo su daina sauka da tashi. To suna nan suka ya taho da shi wa'innan mutane suna yana tafe yana zuwa nan gadan su, ba lokacin rukukin daji ne, ba wai kankanin daji ba, daji ne sosai. Ko mu a bakin wayanmu ma na baya na mun san akwai daji ba kankani ba. To ya zo sai suka yi dace a nan gadan Sobawa nan lokacin rafi ne ba wani gada ba tunda lokacin ba hanyar mota ba hanyar jirgi duka wannan ci gaba guda biyu Allah bai kawo shi a wurin mutukuna tunda a lokacin muna mulkin Turawa ne sun zo bayan sallan azhar kafin sallar asar yace samari ina za ku shi a wurin shi a lokacin su samari ne a wurin shi dattijo ne wani tsoho yanda shi wanda ke ba mu yake suke bani bayanin nan na yanda suka same shi shi isiyaku kenan ne wannan gida to sai yace iyayensu ne suka turo su dan su zo su samu wuri da za su yi gari su zauna su daina sauka da tashi a lokacin nan suna tauga akwai dabbobi kowane gida suna da shanu da jama'a jama'a ba kankane ba Filani ne san ta garin filatancin ne sosai ba wai filatanci haka na sama-sama ba filancin ne kawai to sai suka ga wurin da za su yi gari kamar yanda ya ba su shawara suka sari wannan gidan shi gidan Isiyaku kenan wannan suka sari wancan kuma gida shi ne gidan Ibrahim suka sari wancan gida shi ne gidan Abdurraziki to akwai gidaje dai da yawa wanda ke duka nasu ne na Filani wanda suka abu nan amma dai ukun nan shi ne suka sa suka yi alama don kar su ɓace in suka taso suka wuta shi daga can suka je suka shaida musu to ga abin da suka gani ga kuma shawaran da suka ji ga kuma shawaran da wannan bawan Allah ya ba su suka taho kuma ga shi abin da suka aje ranan da za su taso daga kunkumi zuwa nan wurin da Allah ya kaddara za su yi gari suka sai zama gari a nan.
Galadima Malam Isaac Ibrahim ya ci gaba da yi mana bayanin tarihin garin na Rigacikun ta yadda ya fara samun sarakunansa.
Mai martaba sarkin zazzauna wannan lokacin ya aiko masa cewa su aika da wani daga cikinsu wanda zai shi jagoransu sarauta sarkin filanin Rigacikun. To a lokacin nan su suna da kuɗi suna da dukiya suna da jama'a sai suka ga kawai su sarautan masu suna kyamanci. Ga su kuma malamai ne masana littattafai sosai gwargwadon iko duka Allah ba su sani gwargwado sai suka kyamaci abin to daga nan tunda za a zauna ba za a zauna ba shugabanci ba mai martaba sarkin zauna wannan lokacin ya ce to ba za a zauna ba shugabanci ba tunda ba su aiko da wanda zai shugabance su ba sai aka nado wani haɓe.
Shin kowace sana'a al'ummar garin Rigacikun suka fi alfahari da ita bayan ta kiwo da suka gada daga kakanninsu? Malam Ishaq Ibrahim Galadimar Rigacikun ya yi mana ƙarin haske.
To alhamdulillahi Rigacikun muna da mahauta bawa da kiwo Filani kenan da noma.
Shin ko ta yaya garin Rigacikun ya samo sunansa? Shi ma dai Malam Ishaq Ibrahim Galadiman garin Rigacikun bai kasa guyo ba wajen bayyana mana ainihin yadda garin Rigacikun ya samo sunansa na asali daga kakanni da iyaye.
Yanda aka nada ma wannan garin Rigacikun suna zauna a can tsallake nan hayin wannan rafi da suka yi rugage ana yin wani abu ana ce da shi cikui wa'inda da yawa sun san shi wani abinci ne wanda ake toyawa na game da dabbobi ake nono to Filani sun san yadda suke safara shi suka juya shi yake zama cikui to sai a ce za mu je cikui za Rigacikun sau cikui ina shi ne ainihin Rigacikun sunan Rigacikun kenan ta nan ya ka samu ainihin suna ne na Filani.
Masu sauraro da haka za mu ja labulan shirin a yau ta yadda abuka kawo muku tarihin garin Rigacikun da ke karamar hukumar Igabi a cikin jihar Kaduna wanda muka yi dace da galadimin garin Rigacikun Malam Ishaq Ibrahim ya yi mana cikakken bayani. A madadin gidan rediyon muryar Amurka da ke haɗin gwiwa da gidan rediyo nagarta muryar haɗakar jama'a Nasiru Yakubu birnin Yaro ke muku fatan alkhairi mu kasance lafiya.
To a gaishe ka yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam Gashuwa. Suka ce watsi da kudirin dokar da ya nemi a mayar da kasar Najeriya da Majalisar Wakilan Najeriya ta yi bisa tsarin wa'adi daya na shekara 6 ga shugaban kasa da gwamnoni da kuma ɗan majalisun dokoki tare da bullo da tsarin karɓa-karɓa. Tabbas wannan abin dubawa ne kuma abin yabawa. Sai kuma Yakubu Mai Aski Badaraka da Sanusi Matatai da Isiye Manaja ɗan kabu-kabu Bartasha daga damagaran jamhuriyar Nijar su ma dai irin wannan ra'ayin suka bayyana. Suka ce yin watsi da kudirin dokar nan da ta nemi a mayar da kasar Najeriya a bisa wa'adi ɗaya na shekara 6 tun daga kan shugaban kasa da gwamnoni da kuma 'yan majalisun dokoki wanda Majalisar Wakilai ta Najeriya ta yi, hakan bai zo mana da mamaki ba. Kuma 'yan magana na cewa bai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo, don haka muke cewa Allah ya kyauta. Sai kuma wannan sakon daga Isuhu Makeri da Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka suka ce salam BOA. Daga nan jamhuriyar Nijar muna baiwa shugaban makwabciyar kasarmu Najeriya wato Bola Ahmed Tinubu shawara ba wai umurni ba cewa tun da hagun takiya me zai hana a koma dama, ma'ana tun da ya cire tallafin man da gwamnatinsa ta yi bai tsinana wa Najeriya da talakawan kasar komi ba, face ƙarin kunshin bashi da tsananin tsadar rayuwa, me zai hana a yi fifa iya koma baya a dawo ma 'yan Najeriya da tallafin man su, domin dai ba mu ga amfanin baɗi bare ba. Shi kuwa Sufiyanu Gumel Zangon Daura cewa ya yi amincewar da Majalisar Dattawan Najeriya ta yi wa shugaba Tinubu domin ciwo bashi, hakan bai yi wa al'ummar Najeriya daɗi ba, domin hakan zai sake jefa al'ummar ƙasar cikin matsin rayuwa. Fatanmu Allah Ubangiji ya yi mana maganin abin da ya fi ƙarfinmu a rayuwa. Sai kuma sakon Sani Mai Lange-lange ya wuri ya ce muna marhabin da amincewa da ɗaukar matakin bai ɗaya da ministocin sufuri na ƙasashen da ke cikin ƙungiyar ECOWAS suka yi wajen sauƙaƙa kuɗaɗen tafiye-tafiye na jiragen sama tsakanin ƙasashen da ke shiyar, ganin cewa hakan zai ƙarfafa danƙon zumunci da ke tsakaninsu.
To a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a taƙaice.
Wata gagarumar guguwa tana kadawa zuwa arewacin California a jiya Alhamis, inda ta zubar da dasarkar kara mai tarin yawa da ruwan sama na tarihi kana ta haddasa ambaliya a wasu wurare. Bayan kashe mutane biyu da kuma yin sanadin daukewar wutan lantarki ga dubban mutane a arewa maso yammacin Pacific, masu hasashen yanayi sun ba da kashedin samun ambaliya ba zato ba tsammani kana za a ci gaba da samun gocewar tsaunuka, an kuma an soke tashin jiragen sama a tashar jirage ta birnin San Francisco. A jihar Washington kusan mutane 223 galibi a yankin Seattle sun kasance babu wutar lantarki yayin da ma'aikata suke kokarin kwashe layukan wuta da suka fadi akan tituna da itatuwa da kuma tarkace. Jami'an wutar sun ce daukewar lantarkin ya fara ne tun daga ranar Talata, wanda ka iya zarcewa ya kai har gobe Asabar. A halin da ake ciki kuma a gabar tekun gabas, inda ba kasafai ake samun gobarar daji ba, jihohin New York da New Jersey sun samu ruwan sama da ake bukata wanda zai iya sauƙaƙa wato hadarin sa shiga gobara da a cikin kwanakin da suka rage na wannan shekara. Ma'aikatar sojan Isra'ila ta faɗa yau Juma'a cewa ta kashe kwamandoji biyu da suke da hannu a harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba, yayin da take ƙara ƙaimi a hare-harenta a arewacin Gaza. Wuni guda bayan da kotun ƙasa da ƙasa mai sa ido akan laifukan yaƙi ta ba da sammacin kame akan yaƙin a yankin da Isra'ila take yi kuma da Hezbollah mai ƙawance da Lebanon, wato Hamas a Lebanon, wasu hotuna ya nuna sun kai hari a wannan safiya.
To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Lokacin da za kuma mu ba da dama a kira mu a bayyana ra'ayi kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Kafin mu yi sallama da ku, muna taya abokin aikinmu Murtala Faru Sanyina da iyalansa murna saboda ɗaurin auren ɗiyarsu Fadila Murtala Faru Sanyina da angonta Shafi'u Abakar a birnin Sokoto. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure a mu. Yanzu a madadin Baba Bakeri wanda ya tani gabatar da shirin, da producer mu Fiona Nandudo Mai, da injiniyar mu ta yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba, ke muku fatan alheri.